Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Litinin 25 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
To Hafiz, daga ƙarshe shugaba Emmanuel Macron ya ce Faransa za ta janye jakadanta daga jamhuriyar Niger. Wasu hare-haren sama biyu da Rasha ta kai yankin Kherson da ke kudancin Ukraine ya yi sanadiyar kashe mutane uku tare da jikata wasu da dama. Sannan wasu 'yan bindiga sanye da kayan yaki sun kashe wani dan sandan wata kabilar Albania a birnin Kosovo. Sannan sun farma wata dadaddiyar majami'a, lamarin da ya dade ta'azzara tashin hankali tsakanin wasu bangarori biyu masu hamayya da juna a baya a lokacin yaki.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ji tsokacin da wasu 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama suka yi kan kalaman da tsohon shugaban ƙasar Nijar ya yi na kira ga ƙungiyar ECOWAS da ta bi a hankali wajen warware dambarwar siyasar ƙasar.
Yadda ake shi ne a yi komi cikin lumana a warware, don saboda rikici bai gyara komi.
Bayan nan za a ji cewa ministan yaɗa labaran Najeriya ya bayyana irin matakan da shugaba Ahmad Bola Tinubu yake ɗauka kan cire tallafin mai a ƙasar.
Dan wannan lokacin ne na matsi da ake ciki, kuma dalilin haka ne kamar da muka magana a baya yasa aka kawo wannan tallafi na kuɗaɗe.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin Ciki da Gaskiya da Sarfil Hashim Gumalle shirya kuma zai gabatar, inda ya duba batun ɗaukar ma'aikatan bogi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Masauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. To ga labaran duniya. Gwamnan yankin kudancin Ukraine Alexandra Prokhorin ya ba da rahoton mutuwar mutum biyu, sannan kuma wasu da dama sun jikkata a wasu hare-haren jiragen sama da Rasha ta kai a Kherson da ke kudancin kasar a jiya Lahadi. Ya ce dakarun Rasha sun farma mazauna birnin Brsley, inda suka kashe wata mata tare da jikkata wasu mutane uku, cikinsu har da wani jami'in 'yan sanda. Wani harin sama na daban a garin Loveview kuma ya kashe wani dattijo mai shekaru 67 a duniya, a cewar Prokhorin. Al'ummomin biyu suna sashen Ukraine ne na yankin Kherson wanda ke gabar yamma na kogin Dnipro. Dama can Rasha kan kai hare-haren jiragen sama a birane da ƙauyuka da suka hada da birnin na Kherson daga can tsallaken kogin. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron jiya Lahadi ya ce Faransa na gab da janye jakadanta daga jamhuriyar Niger, sannan a cikin watanni na biyu kuma za ta janye sojojinta, biyo bayan juyin mulkin da aka yi a wannan ƙasa na yammacin Amurka, wato Afirka, wanda ya kai ga hambare shugaban ƙasar mai ra'ayin Faransa. Wannan sanarwar ta Macron na nuna alamar Faransa ta kawo ƙarshen turjiya da ta shafe watanni biyu tana yi, biyo bayan wannan juyin mulkin wanda bai sa Faransa ta janye jakadanta da ke Yamai ba, duk da umarnin sojojin da suka yi juyin mulkin cewa ya tafi. Macron ya faɗa wata hira da kafar talabijin ta ƙasar Faransa ba tare da yin cikakken bayani kan yadda tsarin zai kasance ba, cewa Faransa ta yanke shawarar janye jakadanta. Cikin wasu sa'o'i nan gaba, jakadanmu zai fice ya koma Faransa tare da wasu jami'an diplomasiyyar ƙasar. Hukumomin Iran sun kama wasu mutane 28 masu alaka da kungiyar IS saboda shirin kai wani hari a Tehran a lokacin zagayowar zanga-zangar da aka yi a bara, a cewar ma'aikatar tsaron ƙasar. Zanga-zangar ta ɓarke ne bayan mutuwar matashiyar nan bakurɗiyar Iran mai shekaru 22 Mahsa Amini a hannun jami'an tsaro, bayan da suka tsare ta kan zargin karya dokar jamhuriyar ta musulunci kan suturar mata. Ma'aikatar ta wallafa a shafinta na yanar gizo cewa a 'yan kwanakin nan da suka gabata da muke gudanar da ayyukan bai ɗaya a Tehran da Albus da ke yankin yammacin Azerbaijan, an kai samame sansanoni da gidajen wasu 'yan ta'adda a Kana, an kama 'ya'yan kungiyar ta'addancin su 28. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Nijar. a inda ake cika watanni biyu da barkewar rikicin siyasa da biyo bayan juyin mulki da sojoji suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum. Tsohon shugaban kasar Niger Muhammadu Isuhu ya bayyana fatan ganin shugabannin ECOWAS ko CDAO sun jingine dukkan wani shirin amfani da karfin soja wajen warware wannan matsala. Yana minana ta cewa tattaunawa cikin ruwan sanyi ita kadai ce hanyar da za ta bada damar samar da mafitar wannan dambarwa. Wakilin murya Amurka ya mai Sulaiman Mumunu Barma ya aika mana da karin bayani.
Ta hanyar wani sakon da ya kafa a shafin sa na X, tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu ya fara da bayyana abin da ya kira damuwarsa game da babban rikicin da Niger ta tsinci kanta. Saboda haka ya jaddada cewa tattaunawa ce kadai za ta bada damar buɗe hanyar gaggauta maido da cikakkiyar demokradiya. Kuma amfani da karfin sojan ketare wani abu ne da zai haddasa asarar dumbin rayukan mutane da ɓannata dukiyoyi masu tarin yawa. Lamarin da ka iya zama tushen barkewar tashin hankali mai dorewa. Irin wannan mataki babu inda ya taba haifar da alheri ga al'umma, in ji shi. Shugaban kungiyar Rodat mai kula da kare haƙƙin ɗan adam Lawan Sallautsa Yabo TSA ya yaba da matsayin na tsohon shugaban ƙasa.
Mu a matsayin mu na masu kare ɗan adam ba mu san tashin hankali din, saboda in an yi tashin hankali kenan walwala ta jama'a da incin su da darajar su duka zubewa za su yi shoɗi. Ta yadda ake shine a yi komi cikin lumana a warware, don saboda rikici bai gyara komi. Mun gode ma Alhaji Muhammadu Isu wannan magana da ya yi ta Latijo ta wanda ya san ciwon 'yan ƙasa.
A ci gaban sakonsa na kafar X, shugaba Isu Muhammadu ya kara da cewa amfani da karfin soja mataki ne da ya zarce a kira shi kuskure, sai dai a saka shi a sahun laifuka. Saboda haka ya ce yana fatan shugabannin kasashen CDAO za su yi aiki da dattakonsu don kaucewa aikata irin wannan laifi. Kiran na tsohon shugaban kasa ya matukar dauki hankulan jama'a, musamman masu amfani da kafafen sada zumunta. Tsohon dan majalisar dokokin kasa na jam'iyyar Fayandes Tarayya Abdulmuni Gusman na daga cikin masu jinjina masa saboda wannan yunkuri na neman kashe wutar rikici, a cewarsa.
Shi Bazoum da kansa ya san da idan wannan ta faru babu wani tabbacin cewa zai fita da rayuwar shi da shi da iyalinsa. Shi kuma Muhammadu Yusufu shugaba ne wanda ya yi imani da cewa in babu ƙasa babu komai, duk babu abin da za a yi. Don haka mai kamanar Bazoum shi ne wanda ke nema a warware wannan matsalan ba tare da an harba rushe ba.
Wannan shi ne karo na biyu da tsohon shugaban Nijar Isu Muhammadu ke bayyana matsayinsa a game da abubuwan da ke wakana a ƙasar bayan da soja suka ba da sanarwar juyin mulki. A sakon farko da ya kafa a shafin sa na X a ranar 30 ga watan Yuli ya sanar cewa ya shiga yunkurin samar da hanyoyin warware kullun da ya sarke cikin ruwan sanyi, ta yadda za a saki shugaba Muhammad Bazoum a kuma mayar da shi kan kujerarsa. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulai Mumuni Barma da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha ta da labaran duniya kashi na biyu.
Wasu sabiyawa 'yan bindiga sanye da kayan yaƙi sun kashe wani ɗan sandan wata ƙabilar Albania a birnin Kosovo, sannan suka farma wata daɗaɗɗiyar majami'a a Kosovo a kusa da kan iyakar Serbia. Lamarin da ya sa aka yi ɓarin wuta da ya yi sanadin mutuwar uku daga cikin maharan kana ya daɗa ta'azzara tashin hankali tsakanin ɓangarorin biyu da a baya suka yi hamayya da juna a lokacin yaƙi, yayin da suke ƙoƙarin daidaita tsakaninsu. 'Yan sandan Kosovo sun kewaye Banjask, wani ƙauye da ke da ratar kilomita 55 arewa da babban birnin Kosovo inda majami'ar take. Kana an ci gaba da ɓarin wutan, a cewar Firaministan ƙasar Albin Kurti. Ministan cikin gidan Kosovo a ranar Asabar ya shaida cewa komai na tafiya daidai a yankin, amma kuma bai ce ko 'yan bindigan sun bar wurin ba. Hukumar reshen daɗaɗɗiyar majami'ar ta Serbia da ke Kosovo ta ce an kulle wani wurin ibada a makarantar koyar da addinin da ke Banjask bayan da 'yan bindigan suka far musu. Wata tawagar masu ziyarar addini daga Serbia suna cikin wurin ibadan tare da wani pasto. A ƙarshe, a jiya Lahadi, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da manyan 'yan kasuwar Amurka da masu zuba jari a yayin wata ziyarar da ya kawo nan Amurka na tsawon mako guda, inda suka tattauna akan irin damarmakin kasuwanci da ke akwai a Ukraine. Zelensky ya ce 'yan kasuwar da suka hada da Michael Bloomberg, Larry Fink da Bill Ackman duk a shirye suke su zuba jari mai tsoka wajen ganin an sake farfado da Ukraine bayan yakin ta da Russia. Shugaban na Ukraine wanda ya wallafa hotunan ganawar tasu a Telegram ya ce 'yan kasuwan na Amurka da masu zuba jarin sun tabbatar da shirin su na zuba manyan jari a kasarmu da zarar yakin da ya kare, sannan sun samu tabbacin tsaro.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ministan yaɗa labarai a Najeriya Muhammad Idris Malagi ya ce gwamnati tana aiki gadan-gadan domin rage wahalhalun da talakawa suka shiga sakamakon janye tallafin mai da ta yi. Ministan ya bayyana haka ne yayin tattaunawarsa da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka kammala a ƙarshen mako. To ko mecece mafita da kuma matsayin gwamnati a yanzu kan kiraye-kiraye da jama'a ke yi? Tambayar kenan da Baba Yakubu Makeri ya yi wa ministan.
To gwamnati ta janye wannan daga ranar farko da shugaba Ahmed Bola Tinubu ya karɓi mulki, ya ce ba zai yiwu a ci gaba da wannan tallafi ba. Wasu mutane ne 'yan tsiraru, su ne suke murin wani al'amari, 'yan talakawan Najeriya kuma suna cikin matsi. To shi yasa aka janye na farko kenan. Na biyu, bayan an janye kuma an ɗauko matakai, idan baka manta ba akwai tallafi na kuɗaɗe da kayayyakin abinci da gwamnatin tarayya ta tura ba gwamnatocin jihohi domin su ne ke tare da mutane. An tura musu waɗannan kuɗaɗe, an tura musu kuma waɗannan kayan abinci domin a samu sauƙin al'amari. Kuma gwamnati tana ta aiki matuƙa wajen gano yaya za a yi a ci gaba da taimaka ma talakawa domin samu sauƙin wannan abu. Akwai kuma bayanin da shugaban ƙasa ya yi na maganan samo bus wato da wanda za a riƙa safara da su masu sauƙi saboda talakawa su samu sauƙin wannan al'amari. Shugaba Ahmed Bola Tinubu kullum yana cewa lalle 'yan Najeriya su ne a zuciyarsa, baya jin daɗi yadda ake cikin wannan matsi na sakamakon janye wannan tallafi da aka yi. Amma ana tabbatar maka shugaban ƙasa yana nan, yana aiki da ministocinsa da gwamnoni domin kawo sauƙi ga wannan al'amari. In ka tuna kuɗaɗen da ake ta tarawa, ana tara su ne domin a samu ayyuka, mutane su samu ayyukan yi, a gina asibitoci, a gina makarantu, a gyara tituna domin mutane su samu sauƙi. In ba a cire wannan tallafin ba, bai yiwuwa a samu wannan kuɗaɗen da za a yi wannan ayyuka da su. Kullum shugaba Ahmed Bola Tinubu maganan talaka ne ke a zuciyarsa. Su wane ne wanda suka fi shan wuya saboda shirin wannan tallafi da aka yi? To kullun dare da rana aiki yake tukuru dan neman yadda za a yi talaka ya samu sauƙin rayuwa, domin saboda haka ne aka zabe shi. Baya bukatar ya ga cewa wani babban ma'aikaci ko kuma dan majalisa ko wani babban ma'aikacin gwamnati shine ke more ma harkar gwamnati. Talaka shine a tsakiya a zuciyar shi shugaba Ahmed Bola Tinubu. Kuma kullun yana cewa ya san ana shan wannan wahala, amma yana nan ana aiki tukuru a samu maslaha. Dama ai sai dan sha wahala kadan sannan dadi zai zo. To dan wannan lokacin da ya nan matsi da ake ciki, kuma dalilin haka ne kamar da muka magana a baya, yasa aka kawo wannan tallafi na kuɗaɗe da kuma kayayyakin abinci da aka tura ma gwamnoni a jihohi domin takaita wannan matsala da talaka suke ciki.
To kana ganin nan da wani lokaci ne talaka zai fara gani a ƙasa?
Zai gani a ƙasa a kwanan nan insha Allah. A bi a hankali, wani abu ne, al'amari ne wanda in ya zo ba za a ce farar ɗaya rana guda an yanke shi ba. Amma ina tabbatar da cewa shugaba Ahmed Bola Tinubu, kamar da na faɗi a baya, yana nan yana aiki dare da rana. Kullun zancen da yake yi shine yaya za a yi talaka ya ji daɗi, in Allah da kuma haƙa za ta kai ga ruwa ake cewa.
Ministan yaɗa labaran Najeriya Muhammad Idris Malagi kenan a hirarsa da Baba Yakubu Makeri. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashiyarmu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum don bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za ku ji cewa rundunar 'yan sanda ta cirke wasu mutane takwas a babban asibitin tarayya na Kebbi kan badaƙalar ɗaukar ma'aikatan boji. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gunar. Sabon shirin zai sauka a Kebbi jihar Nasarawa don jin zargin wata badaƙalar zamba cikin aminci a babban asibitin gwamnatin tarayya da ke garin, wato Federal Medical Center Kebbi, inda aka mankaɗo damfarar wasu masu neman aiki da wasu jami'ai suka yi wa alƙawarin sama musu aikin, da hakan ya ba su damar karɓe maƙudan kuɗaɗe a hannun mutanen, har ma da shirya musu jarabawa da shirin fara biyansu albashi ba tare da sun shiga ofis ba. Babban shugaban asibitin, wato Chief Medical Director Dr. Yahaya Baba Adamu, ya yi matuƙar mamakin faro wannan al'amari a asibitin.
To sun dade suna yi sai sa duk mutane kullun sa dauka aiki, ana daukan aiki a muka asibiti, ana daukan aiki. To kawai sai gashi Allah ya tazo, magana ya tazo, ana zaton wuta a
makera.
Kawai sai aka ganta kuma a masaka. To abun ya fito daga police station maimakon a ce daga asibiti aka gano ta, wani ne kai kara police station.
Na gane.
Da dukansu so tuna ga tun da abin na hannun hukuma mu dan jira su mu ga me za su yi. Mu je mun fara investigation panel ɗinmu a ciki mu kalle su tukunna. Mu tabbata mene police suke so su yi. Ka gan su mun ga za su kwanta da zancen ne sai mu shiga press. Ga 'yan talakawa suna neman abin da za su yi kuma ba su da mutum da bai da komai. Wai kuma kuje kuna karɓan kuɗi wai za ku ba su aiki. Aiki kuma na bogi ba ma na gaskiya ba. Just unfortunate.
Ma'aikacin asibitin Yahaya Shafale, wanda ke da bayanan abubuwan da suka faru, ya ba mu labarin nan bidibi.
To wallahi inda muka samu labari wannan maganan ya dade, ana ta raɗe-raɗe a kan shi. Duk inda ka zo sai ka ji dan uwa zai zo ya same ka ya ce maka ya zo yana son ganin ka, ka zo sai ya ce maka wallahi abun da ya dame shi shine maganan aiki. Amma da ka fito ka ce mishi ai wannan abun ba a yin shi saboda aiki ba a dauka sai gwamnatin ta ba da dama. To gwamnati bata ba da daman daukan aiki ba, kaga ba inda za a yi a ce kawai asibiti ta zo ta yi gaban kanta ta ce za ta dauki ma'aikaci. In ta dauki ma'aikacin nan ina za ta samu kuɗin da za ta biya shi saboda komin ana yin shi na ka'ida. To amma mutane ba su yadda sai su ce ai ana daukan aiki, kuma mu ba mu ga inda ake dauka ba, kuma su manyan nan muna tare da su amma ba mu gani ba saboda ni a ƙarƙashin MD nake. To amma ban ga inda aka kai lokacin da shi MD za a ga shi ya bada aiki ba sai in ya samu approval daga sama an ba shi dama ya dauki aiki kafin ya dauki aiki. To muna zaune ne kawai cikin wannan satin da muka shiga nan sai ga takarda sai ya zo daga police akan cewan ai asibiti na bada aiki, aka ce ba aiki. Sai aka zo da suna kawai, sai suna ya zo muka ga sunan mutane kaman guda takwas police report suka kawo akan cewa suna neman waɗannan mutane daga area commander. To daga nan aka zo aka kai su area commander, daga area commander kuma kawai sai muka ji aka ce ai za a wuce da su lafiya saboda commissioner of police ya ji cewa ya samu sigina akan cewa ai su suna ba da aiki kuma ba aiki. To ashe aiki ne na irin boge da ake faɗa shi ne ya fito.
Yauwa, Yahaya Shafale, faɗa mana waɗanne mutane takwas ɗin nan kamar su waye da waye ne?
Mutane takwas ɗin nan na farko dai akwai Hedo Adimi a ciki, na biyu akwai PA ɗin shi, na uku akwai second office ɗin shi wanda shi ne ya riƙe wurin da ake nufi kaman gwamnatin ta ɗauki mutum aiki za a ce sai an kai ka an maka IPs. To shi ya riƙe wannan matsayin. Sai akwai wata kuma nurse, ita kuma akwai kuma wani yaro shi kuma daga gefen ina accounting ne. Akwai 'yan accounting dai sun kai kamar guda biyu a ciki zuwa uku.
Yawwa, to ya Shafale, ku kuma na san watakila ba za ku rasa binciken irin mutanen da abubuwan suka rutsa da su ba. Me kuka gano?
Abunda muka gano kawai zaka ji mutum ya zo ya ce maka ai na bada 800,000, wani zai ce maka wallahi miliyan 1 ma da 200 na bayar, inda su suke ta fitowa da maganan cewa sun biya 800, wannan ya ce maka ya biya miliyan 1, wannan ya ce maka ya bada miliyan 1,200 akan za a bashi appointment ba. Kuma bai gari ba.
Amma Shafali, wannan ya nuna irin ba mamaki kenan ko wasu ma'aikata da aka yi nasarar daukar su ta wannan hanyar ta bada kuɗin kenan.
Gaskiyar magana, ni ban ga wani ma'aikaci wanda ya shigo wurin nan ta hanyar kuɗin ba. Ai dalilin cewa ba su samu ne ba, alam ya bulo ai. Kaga da sun samu aikin ba wani wanda zai ji. To amma rashin ba kofan da za a iya sa su kuma aka karfi kuɗin su, shi yasa har alam ya bulo.
Mana daga wajen su waɗanda suka ba da kuɗin ne suka kai ƙara aka ɗau mataki ko ya kuka samu labarin yadda abu ya faru?
Wanda suka ba da kuɗi ne shine suka kai ƙara, saboda an sun ce an zo an yi musu capture ne tun a watan hudu da ya wuce, sai suka ce musu za su iya samun albashin su daga watan biyar. Aka zo watan biyar ba su gani ba, sai suka ce su yi haƙuri watan shida. Aka zo watan shida ba su gani ba, sai suka ce musu last shine zuwa August watan takwas. Suna jira su ji an kira su ko su fara ganin albashi, ba su gani ba. To jin wannan maganan sai su ma fa suka tada nasu suka kai ƙara.
Mutanen shin waɗanda suke zaune a Kefi ne kawai ko kuma daga matasa na wasu jihohi?
Waɗanda suke zaune a Kefi, akwai waɗanda suke zaune a Kefi gaskiya, akwai kuma waɗanda suke bayan Kefi.
Mutanen za su kai nawa ne a ganinka?
Akalla ba kasara ba, an ce kuɗin da suka amsa a wurin mutane a gaskiyar magana ana kurarin miliyan 100 da wani abu, saboda mutane akalla ba kasara ba, an ce sun dauko mutane kamar 1,000.
Mutum 1,000 za su sa aiki a asibiti daya?
A asibiti daya, an ce sun karfi kuɗin mutane akalla sun kai mutane 1,000.
Gaba ɗaya ma ma'aikatan asibitin nawa ne?
Daga baki ɗaya ma'aikatan asibitin nan inda muke a yanzu akalla ba kasara ba za mu iya kai 5,000.
Iya babban asibitin gwamnatin tarayya da ke Kefi na da mutum 5,000 ma'aikata?
Wallahi, wallahi, saboda gaskiyar magana akwai mutane gaskiya.
To daga nan mun ji ta bakin shugaban ma'aikata na babban asibitin gwamnatin tarayya da ke Kefi jihar Nasarawa, Alhaji Muhammad Habibu, da ke tsake zargin ɗaukar ma'aikatan ta hanyar zamba. Ya ce an ba da belinsa, amma za a neme shi nan gaba.
Mu da kuka neman dawo. Kuma wadda dai suna da damuwa haka kamar ba shi 'yan sandan suna na riƙe a wurin har yanzu. Magana dai na wurin 'yan sanda a Fort Hekwata a lafiya. Sai yake da biyu kuma FMC ma suna binciken magana. Ke sun gaya maka magana yanzu kamar na riga binciken magana kenan.
Amma dai yanzu kai kanka an ba da belinka.
Dai dai an ce mun zo in self bail ko self recognition ne? Haka aka ce mini. In zo self recognition. To ranar na zuwa bina washe gari an ce kai wasu document na kai sun ce zuwa self recognition kuma haka ne. To da za a neme ne. Amma wanda suke da hannu ko mu da aka mishi da sunansu, to su suna na police detention hall. Kuma su shi dubutu police commissioner din sun ce za su ruta wa FMC ba za su saki wancan ba sai an ga wancan yaro. To ban dai ban ga wasikan ba. Amma ni dai sun ce zuwa bina self recognition dai ko self da ni suke cewa.
Na gane, wato dai don an san ka shi ya sa aka ba da belinka.
Kuma ya an san su a yi ba baki ba ne, ai suna da iyayensu, wasu suna zama a Kefi duka su ma'aikata ne FMC kamar da ni ma nake yi.
Amma Muhammad Habibu waye ne wannan yaron da ba samu ba?
Wasu sunansa Peter Dare, shi ma dan tabar ne uban shi pastor ne a Malaraba, kuma ma'aikata ne na FMC.
Da ka ga takardar nan mu yi fara faɗo ma rai ne Muhammad Habibu.
Now
da kake takardar gayyatar nan me ka dauka me ka dauki abinda ake tuhumar ka dai?
Tuhuma ni ma ban san da suke ga mu wai an kira sunana na sa ban ki ba don ni ban san komai ba. To wannan da aka rike su a court transaction evidence ai akwai transaction na kuɗi na transfer na manager da aka bibiya kuɗi account din su kuma sun confess a statement din su. To ni ma haka na ka account din su ka tsaya kai din na kai musu ban account din ka kamar da suka umarce mu mu yi daga lokaci zuwa lokaci sai ina wurin su.
Alhaji Muhammad Habibu, kana da kwarin gwiwa za ka iya kare kanka daga wannan zargi?
Da kyau da kyau.
Kana da hujjoji ko kuma dai kana dai ganin akwai wata kura da sai an yi tsayin daka kafin nan?
Akwai mana ayi a cikin hujjojin da ba 'yan sandan nan masu kila sun fara gamsuwa da su suka ce zo za a neme ni. Da babu ni hujjoji ne kokwara yi waye da sun rike ni ma ko kuma da za su ce da zai kamata.
Masu raro, kun dai jidda wannan badakala ta wakana. Da fatan masu raro idan sun shishini irin wannan zamba, za su dauki matakin da ya kamata don dakatar da ita. Za mu jira a kammala bincike kuma duk sakamakon da aka samu, za mu dawo domin fada muku yadda ta kaya. Yanzu amadadin Nasiru Adamu Elikaya daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla gaida Sarfil Hashim Gumel. Kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sako.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushininku, jama'a kiranmu nake bisa dajewa, bisa tattalin neman sani kowanne.
Shirin ilimi garkuwan ɗan adam shiri ne da ke nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a ƙasashen Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru da Chadi da kuma sauran ƙasashen duniya. Sai ku kasance da muryar Amurka a ranakun Litinin a shirinmu na yamma domin sauraron shirin ilimi garkuwan ɗan adam wanda ni Babangida Cibrin kan shirya da kuma gabatar. VOA duniya a tafin hannunku.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushininku, jama'a kiranmu nake bisa daji.
To madalla, yanzu kuma sai labarai amma a taƙaice.
Takaice, gwamnan yankin kudancin Ukraine Alexandra Prokozhin ya ba da rahoton mutuwar mutum biyu, sannan kuma wasu da dama sun jikkata a wasu hare-haren jiragen sama da Rasha ta kai a Kherson da ke kudancin kasar a jiya Lahadi. Ya ce dakarun Rasha sun farma mazauna birnin Bursley, inda suka kashe wata mata tare da jikkata wasu mutane uku, cikinsu har da wani jami'in 'yan sanda. Shugaban Faransa Emmanuel Macron jiya Lahadi ya ce Faransa na gab da janye jakadanta daga jamhuriyar Nijar, sannan a cikin watanni na biye za ta janye sojojinta a biyo bayan juyin mulkin da aka yi a kasar wanda take yammacin Afirka, wanda ya kai ga hamɓare shugaban kasar mai ra'ayin Faransa. Wannan sanarwar ta Macron ta nuna alamar Faransa ta kawo ƙarshen turjiya da ta shafe watanni biyu tana yi bayan wannan juyin mulkin wanda bai sa Faransa ta janye jakadanta da ke Yamai ba, duk kuwa da umarnin sojojin da suka yi juyin mulkin cewa ya tafi. Hukumomin Iran sun kama wasu mutane 28 masu alaka da kungiyar IS saboda shirin kai wani hari a Tehran a lokacin zagayowar zanga-zangar da aka yi a bara, a cewar ma'aikatar tsaron kasar. Zanga-zangar ta barke ne bayan mutuwar matashiyar nan bakurdiyar Iran mai shekaru 22 Mahsa Amini a hannun jami'an tsaro, bayan da suka tsare ta akan zargin karya dokar jamhuriyar ta musulunci kan suturar mata. Wasu sabiyawa 'yan bindiga sanye da kayan yaki sun kashe wani dan sanda dan wata kabilar Albania a birnin Kosovo, sannan suka farma wata dadaddiyar majami'a a Kosovo a kusa da kan iyakar Sabiya, lamarin da ya sa aka yi barin wuta da yayi wato da yayi sanadin mutuwar mutuwar uku daga cikin maharan. Kana ya dadda ta'azzara tashin hankali tsakanin bangarorin biyu da a baya suka yi hamayya da juna a lokacin yaki, yayin da suke kokarin daidaita tsakanin su. A jiya Lahadi, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da manyan 'yan kasuwar Amurka da masu zuba jari a yayin wata ziyarar da ya kawo nan Amurka na tsawon mako guda.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mun dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu da yanzu Altayib Alzubair, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.